الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك إن هو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة بدا ساكي سادوا وانا مسلاتي متالك البركة مسلاتي مغلقا لكينا جكين غلوم بوچي أجهر بوچي وانا يمتين لتنن يومنا أكو قوت الرمضان هجر المائكي صلى الله عليه وآله وسلم أدوه دير الاليهدو دا أربعين شدا وانا كمايك دي دي دا muku ga watan uku miladiya 2025. A wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, kuma muna nan cikin tafsirin suratul mu'minun, wanda a yau zamu ci gaba da karatu akan aya ta 70. Bismillahir rahmanir rahim.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Am yaquluna bihi jin بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون.
الله سبحانه وتعالى أم يقولون به جنة وكما سنة تيوا شينا دتبن ينا دتبن هنكليني بل جاءهم بالحق يا زو مسني لجسكيا وأكثرهم للحق كارهون أما يوانشنسو سنعكين غسكيا ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن دا أتيه غسكيا ذات بسرنسو دا سميد قسد أبين ديكي تكينسو دا سلالات بل أتيناهم بذكرهم منذ مسلي دا أبين ديكي شرفنسو لو ككسو أبن الفهرنسو فهم عن ذكرهم معرضون أما سو ما سبجري و أبن ديك نوككا غريسني أبو بوان دا الله سبحانه وتعالى إكي وكافري إنكاري دشي أبو بوان مناهدو ونتن فارق ونكراتم مكفار جنسو الله سبحانه وتعالى إكي أفلم يدبر القول أبجاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أفلم يدبر القول شن بسيتنا نيمي زرفي بني قمد القرآن شيسا بصفهن شيشبا دون هكا سكا كافر شيمسا أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين قوكما أبند يزومسو بيزو وإيا ينسو نفركومني شيسا بصصن أبند النبي يزومسو دشيبا dan ba a taba samu wanda ya taba zuwa da irin shi ba. Am lam ya'rifu rasulahu, ko kuwa ba su san manzon nasu bane. Fahum lahu munkirun, don haka su ba su tantance da shi ba. Waɗannan abubuwa guda uku, sai na hudu, am yaquluna bihi jinna, ko kuma suna cewa yana da tabin hankali. Wato waɗancan abubuwa guda uku da Allah subhanahu wataala ya faɗa, ko ɗaya bai zama hujja da za ta sa su ƙaryata annabi sallallahu alaihi wa sallam ba. Da farko dai alqur'ani maganar Allah ce kuma gaskiya ce, da sun tsaya sun yi duba na tsanaki a kanta, babu abin da zai sa su kafirce alqur'ani, domin alqur'ani ya musu ƙalubale cewa su kawo wani abu katankacinsa idan suna ganin cewa maganar ɗan adam ce, maganar annabi sallallahu alaihi wa sallam ce, shi ya tsara abin. To su ba su tsara irin tama da su kawo, babu wani wanda ya iya tarbar wannan ƙalubale, ko ya iya aiwatar da abinda Allah subhanahu wataala ya nema yi. Kaga kenan da sun tsaya sun yi tunani akan wannan wannan kadai ya isa ya sa su yi imani. Sannan abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi ai ba shine farau ba, akwai annabawa da yawa da suka wuce a gabanin sa, kuma su ba sun zo da irin wannan gaskiyar da ya zo da ita na abautawa Allah shi kadai, ayi ibadi da ranar lahira a dokokin Allah, kuma sun yadda da cewa akwai annabi Ibrahim da annabi Isma'il wanda suke tutiya da cewa su jikokin su ne. Don haka kaga dai ashe ba shine farau ba, saboda haka ba maganar cewa ya zo musu da abinda bai taba wato ba taba kawo wa iyayensu irinsa ba. Sannan am lam ya'rifu rasulahum, basu san manzon nasu bane sun san shi, sun san shi sarai, suna masa yabo yabo mai zurfi mai nisa a lokacin da yake tare da su kafin ya ce annabi ne shi, suna kiran shi da amintacce mai amana mai gaskiya, sun san shi da halaye na kwarai na kwarai. To saboda haka kaga ashe ba su jahilce shi ba, to wataƙila suna iya cewa eh mun san shi a lokacin da yake matashinsa har zuwa lokacin da ya ce an masa wahayi, ai da farko mun san shi mutum ne wanda yake da kamala da kaza da kaza, to amma mutum zai iya canzawa, saboda haka yanzu muna tuhumar cewa ya samu tabin hankali ne, saboda haka yana da kamalar da aka ce yana da ita, mai gaskiya ne, mai amana ne, mai cika alkawari ne, mai sada zumunci ne, mai tausayi ne, duk muke da, amma kuma yanzu wani abu ya faru tare da shi, shi ne ya samu tabin hankali, wannan shi ne da'awar da suka da watakila za su dawo kanta bayan duka waɗancan abubuwa ba su zama hujja da za ta sa su ƙi yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Su da maganar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da tabin hankali. Tabin hankali, hankali wata na'ura ce a tare da ɗan adam wacce take saisaita masa al'amuransa, take sa shi ya gane abu mai amfani don haka ya rike shi ya aiki da shi, ya gane abu marar amfani ya guje shi. Wannan kwakwalwa ita take saisaita mutum ya iya hawa kan turbar da take daidai, ya guje wa abin da zai cutar da shi, ya rike abin da zai amfane shi. To yayin da aka samu sakwarkwacewar wannan na'ura ta hankali a tare da ɗan adam, to abubuwansa duk za su juya, sai ka ga yana yin wasu abubuwa waɗanda za su cutar da shi, sai ka ga yana watsi da abubuwan da za su amfane shi. To in suna tuhumar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da cewa mu'allamun majnun, koyar da shi aka yi kuma yana da tabin hankali, to shi ne Allah subhanahu wataala yake cewa to wannan ita ce abin, wannan shi ne abin da kuke faɗa game da shi, tare da cewa kuma kun sani abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake umarta ku da shi na gaskiya, abin da yake kiran ku zuwa gare shi, babu wani abin da yake kama da ɗabi'ar mai tabin hankali. Tabin hankali ba zai zamo a bisa tsarin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kansa ba, a ɗauke batun kadaita Allah, a ɗauke batun annabta, a dawo a dube shi a matsayin shi na mutum wanda kuka san tasowarsa a cikinku. Shin akwai wani abu da kuka ga yana yi wanda ya yi kama da na masu tabin hankali? Babu shakka ba su taɓa ganin wani abu da ya fito daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba a aikace ko ya faɗa a maganganunsa wanda ya kama da ayyukan masu taɓin hankali, ba su taɓa ganin wannan ba. Abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta da shi na nutsuwa da hangen nesa da sanin ya kamata, suna nan tare da manzo sallallahu alaihi wasallam su rabu da shi ba, bal ma ƙara samun hankali yayi fiye da wanda da yake da shi bayan an masa wahayi, ƙara samun wata nutsuwa ya yi fiye da wacce da yake da ita, ƙara samun wani hangen nesa ya yi fiye da wanda yake da shi. Saboda haka a duka ɗabi'un da yake da su masu kyau, ƙaruwa suka yi ba raguwa suka yi ba, to ta ila ne za ku ce ba wato yana da taɓin hankali? Shi yasa Allah subhanahu wataala ya yi musu da wannan martani, ya nuna musu dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam suna nan zanzan ba su canza ba yace nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim fa satubsiru wa yusiru bi ayyikum al maftun Allah ya ce nun wal qalami na yi rantsuwa da al qalami wa ma yasturun da abinda suke rubutawa ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun kai ba mahaukaci bane saboda ni'imar da Allah ya yi maka kai ba bai taba hankali bane saboda ni'imar dan da Allah ya yi maka wa inna laka la ajran ghayra mamnun kuma kana da ladan da ba zai yanke ba wa innaka la ala khuluqin azim kuma kana bisa halaye na kwarai masu girma saboda haka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifatta da shi na kyawawan halaye kyawawan dabi'u ai ba su canza ba idda mahaukaci ne ko bai taba hankali ne idda yana da hankali ya samu taba hankali to ai za a gani tattare da shi mutumin da yake da hankali sai ya zanto ya samu taba hankali kowa zai fahimta za a gani za a ga yana fisge-fisge yana jefe-jefe yana doke-doke yana fasdin wasu maganganu na sambatu marasa kan gado duk waɗannan abubuwan za su bayyana tare da shi idan har ya samu taba hankali wanda ku dai ba ku ga wani abu irin wannan tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka abinda kuke da'awa na rashin hankali wanda ba gaskiya bane Allah subhanahu wataala ya ce awalam yatafakkaru ma bi sahibihim min jinna in huwa illa nadhirun mubin ashe ba za su yi tunani ba sahibin su ba ya da tabin hankali shi ba wani bane face bai gargadi kuma bai bayyana gargadinsa a wani gurin Allah ce wa ma bi sahibikum bi majnun wa ma sahibukum bi majnun sahibukum ba bai tabin hankali bane a wani gurin yace qul inna ma a'idhukum bi wahidatin an taqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinna in huwa illa nadhirun lakum bayna yaday azabin shadid Allah ce qul ka gaya musu inna ma a'idhukum bi wahida abu ɗaya tak nake muku wa'azi da shi an taqumu lillahi ku tsaya da Allah masna bibbiyu ko kuma ɗaya masna wa furada bibbiyu ko ɗaya summa tatafakkaru sannan ku yi tunani ba bi sahibikum bi jinna sahibinku baya tare da tabin hankali in huwa illa nadhirun lakum bayna yaday azabin shadid shi mai gargadi ne kawai gare ku gaba da azaba da take nan gaban ku azaba mai tsanani da take gaban ku Allah ya kira wasu cewa su tsaya dan Allah su yi tunani mutum ya tsaya tare da dan uwansa su hada tunaninsu su hada fikirarsu waje guda ko kuma mutum yana ga cewa haduwa da wani zai hana shi tunani a natse to ya je ya yi tunaninsa shi kadai ku duba wanda kuke tare da shi annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yake ta kiransa da sahibuhu babu sahibikum Allah ya kira shi sahibinsu abinda ake nufi da sahibi wanda yake tare da su wanda ya tashi a cikinsu suka san shi sarai suka lizimce shi ya lizimce su suna tare da shi ba inda ya taba fita ba inda ya taba zuwa saboda haka ya zama tare da su na jikinsu shi yasa Allah ya kira su sahibu ce ma bi sahibikum bi jinna wannan ma abokin naku wato sahibin naku wanda yake tare da ku baya da tabin hankali saboda haka kaga wannan magana ce wanda suna fadarta amma su ba sun san ba gaskiya suke fada ba shi yasa lokacin da Qurayshawa suka taru a gaban Al-Walid ibn al-Mughira akan cewa gashi aikin hajji yana matsowa larabawa daga wurare daban-daban kabilun larabawa daga kasashe daban-daban za su zo aikin hajji kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zai tarye su domin ya tallata musu almusulunci don haka suna neman ya ba su shawara wace kalma za su rika faɗa akan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai sa larabawa su guje shi saboda haka suka zauna ya ce to me kuke gani suka ce za mu ce matsafi ne ya ce kai mun san matsafa da irin abubuwansu da irin aikin su abubuwan da annabi yake fada da maganganun sa ba su yi kama da matsafa na matsafa ba suka ce to bice mawaki ne yace mun san waka kala kala iri iri rajizahu wa maqbudahu wa mabsutahu kala kala ba waka da ba mu sani ba amma abinda annabi yake karantawa na alqur'ani bai kama da waka ba suka ce to bice boka ne ce mun san sabbatun bokaye abinda yake fada bai yi kama da bokanci ba ce to mu ce mahaukaci ne ce kai ina ai mun san fisge fisge mahaukata dabi'unsa ba su yi kama da na mahaukaci ba suka ce to bai za mu ce ce to ina gane ku ce kawai matsafin ne saboda shi matsafi shi ne yake raba mutum da ɗan'uwansa sai kai yana raba ɗa da uba yana raba mata da miji saboda haka mu tafi akan cewa matsafi ne shine wanda Allah subhanahu wataala ya saukar da ayoyin nan akan sa zarri wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mabduda wa banina shuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azida kalla har zuwa karshe shi da al-Walid ibn al-Mughira kaga su shi da kansa da suka ce bu ce mai tabbata hankali ne yace ina halayensa da ɗabi'unsa ba su yi kama da na masu taɓa hankali ba ashe kaga abin da suke faɗa su ma sun san ba gaskiya ba ne ƙarya suke yi shi yasa Allah ya ce bal ba haka ba ne ja'ahum bil haqqi ya dai zo musu ne da gaskiya wa aktharuhum lil haqqi karihun yawancinsu kuma ba sa san gaskiya wannan shi ne dalili kawai na jifansa da taɓin hankali na yarfa masa wato hauka saboda kawai ya zo da gaskiya gaskiyar da ya zo da ita ita ce ba sa so to bai za su yi su ɓata abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a kikar ba shi ne su jefe shi daga da taɓin hankali bai taɓin hankali ba zai taɓa zuwa da irin gaskiyar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da gaskiya wanda farkonta ita ce tabbatar da kadaitakar Allah subhanahu wa ta'ala tauhidi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da tabbatar da cewa akwai ranar alkiyama akwai hisabi ya zo da sauran hukunce-hukunce na shari'a iri-iri waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar masa da su lokacin da yake makka kamar umarni da a yi sallah a yi zakka a sada zumunci mutum mai daraja a bashi darajarsa mutumin banza a tsawatar da shi a hana shi aikin banzansa haka nan ya zo musu da abinda zai haɗa kansu su zama al'umma ɗaya shi ne tauhidi abinda zai sa su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ya zo musu da abinda zai daidaita kowa da kowa a gaban gaskiya ta yadda kowa ne yake da haƙƙi a bashi haƙƙinsa kowa ne yake mara gaskiya a nuna masa rashin gaskiyarsa ya zo musu da kira zuwa ga a guji dukkan wani aiki na alfasha a guji duk wani mummunan aiki a guji zina a guji sata a guji ta'addanci a guji kashe rai ba tare da haƙƙi ba ya zo musu da abubuwa da suka danganci girmama ko kuma taimakawa wanda yake buƙatar taimako taimakon mai rauni taimakon baraya taimakon miskini sauran abubuwa da dama da ya zo musu da su ya zo musu da yaƙar wato ta'addaji da zalunci da irin wato binne ƴaƴa mata da suke yi abubuwa waɗanda suke a zamanin jahiliya don annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da hana da hadi ga wannan abubuwa wanda ita ce gaskiyar da ya zo da musu da ita mai irin wannan kira zuwa ga irin wannan gaskiya ta yaya zai zama mai taɓin hankali ba za su taɓa haɗuwa ba da taɓin hankali da wannan abin da ya zo yake gaya musu da shi ne duniya za ta tsayu rayuwa za ta tafi da wannan ne ake gina rayuwa don haka ya zo ya same su suna rayuwa kamar dabbobi ba wanda ya san haƙƙin wani kowa na iya cutar da wanda ya san ya fi ƙarfinsa ba wani wanda za a kai koke wajensa ya iya tsayawa ya ƙwato maka haƙƙinka in kana da ƙarfi ka ƙwaci haƙƙinka in kana da ƙarfi ka nuna ƙarfinka akan wanda ka fi ƙarfi saboda haka ya zo musu da abin da shi ne za su zama al'umma wayayya al'umma da za ta gina duniyar ta da lahirar ta. To wanda yazo da irin wannan gaskiya ta yaya zai zama mai taba hankali? Bal shi yasa Allah ce bal wannan magana su bariyanta. Ja'ahum bil haqq, yazo musu ne da gaskiya. Wa aktharuhum lil haqq karihun, amma yawancin su ba sa san gaskiya. Da yawa sun san abin da yake faɗa gaskiya ne, sun san Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ƙaryaci bane. Kamar yadda Allah ya ce qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukazzibunka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun. Allah ya ce haƙiƙa mun san innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, abinda suke faɗa maka yana bakanta maka rai. Allah ya ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mun sani, muna sane da cewa abinda suke faɗa maka yana bakanta maka rai. Ce maka mawaki, ce maka boka, ce maka mai tabin hankali, mun san wannan abin yana damunka. Allah ce fa innahum la yukazzibunka, sai dai ba wai da gaske suna ɗaukaka a makaryaci bane, sun san kai ba makaryaci bane, kai mai gaskiya ne. Walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun, azzalimai suna jayayya ne kawai da ayoyin Allah. Don haka da yawa daga cikinsu sun san abin da yake faɗa gaskiya ne. Kamar yadda Annabi Musa ya gaya wa Fir'auna, laqad alimta ma anzala ha'ula illa rabbus samawati wal ardi basair, ce ka san ba wanda ya saukar da waɗannan hujjojin sai ubangijin sammai da ƙasa. Haka Annabi Musa ya ce wa Fir'auna, ka sani. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa, suna dai jayayya da gaskiya ne, amma a ransu sun san gaskiya ake gaya musu. Suka keɓe su kaɗai sun san abin da ake gaya musu gaskiya ne. Ita gaskiya tana da haske, ko ba ka san ta zaka hago haskenta, sai dai ka ƙita ba wai dan ba gaskiyar ba ce, sai dan ba ta yi daidai da san ranka ba. A nan Ubangiji ya ce wa aktharuhum lil haqqi karihuna, yawancinsu ba sa san gaskiya. Allah sai ya ce yawancinsu, yawancinsu, domin a cikinsu akwai waɗanda ba wai ƙin gaskiyar ce ta sa suka ƙi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Su imani da shi ba ko dan ba su fahimce shi ba, daga baya suka fahimce su suka yi imani da shi, ko kuma sun ƙi imani da shi saboda suna ganin cewa yin imani da shi ɗin zai da rage musu wata daraja da suke da ita, ko ku a'a zai sa su bar abin kunya irin abin da kawunsa Abu Talib. Kawunsa Abu Talib bai imani da shi ba, ba wai dan bai fahimci abin da Annabi yake faɗa musu gaskiya ba ne, ya sani, ya fahimta, amma yana ganin imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi addinin tauhidi a matsayinsa na dattijo a cikin gidan Banu Hashim, yana kamar zai bar abin kunya. Bayan mutuwarsa za a rika cewa dattijo tsofai-tsofai da shi ya saki addinin iyaye da kakanni, ya kama addinin wani matashi. Saboda kada a bar ya bar wai 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 kada ya bar abin kunya, shi yasa yake imani da Annabi, amma ba wai dan bai san abin da Annabi yake faɗa gaskiya ba ne. Yana cewa fa wallahi laula an aji'a bi subbatin tajru ala ashyakhina fil qaba'ili idhan lattaba'nahu ala kulli halatin min ad-dahr jiddan ghayra qawli at-takhadhuli. Yake cewa na rantsi da Allah, laula an aji'a bi subbatin, ba dan kaɗin zo da abin da zai zama abin Allah wadai ba. Tajurru ala ashyakhina fil qaba'ili, abin da zai bar ya jawo wa dattawan cikinmu a cikin ƙabilu a riƙa ambatan mu ana cewa mun yi abin kunya a matsayinmu na dattawa. Idan lattaba'nahu ala kulli halatin min ad-dahr, da ba dan haka ba da mun bi shi a kowane yanayi a kowane lokaci, da ba za mu su gaya masa maganar da za ta nuna mun banzantar da shi ba, da ba za mu banzantar da shi ba. Kaga wannan magana ta shi tana nuna cewa ya fahimci abin da Annabi yake faɗa gaskiya ne, ba kuma ƙin ta yasa ya ƙi ya a'a kada ya bar abin kunya. Shi yasa lokacin da ya zo barin duniya yana cikin rashin lafiya, yana kan shimfiɗarsa, aka zo aka gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ga Abu Talib can kwance rai a hannun Allah, ya je ya same shi tare da wasu manya daga cikin Qurayshawa suna tsaye a kansa, ya je ya ce ya baffana ka ce la ilaha illallah a hajju laka biha inda Allah. zab maka hujja da ita a gaban Allah. Su kuma waɗannan suna ta gaban su suna ta cewa da shi yanzu ka bar addinin kakanka Abdul Muttalib, shi addinin kakanka Abdul Muttalib yanzu zaka bari zaka ki? Annabi ya faɗa su ba su faɗa. Karshe dai yace huwa ala billati Abdul Muttalib, zai mutu akan addinin babansa Abdul Muttalib. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji damuwa sosai. Allah ya kwantar masa da hankali ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Shiriya ta Allah ce, ba kai zaka shirya da wanda kake so ba, Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama. Saboda ko kana son shi, idan ba mu so shi da shiriya ba, ba mu so ya shiriya ba, ba zan shiriya ba. Shiriya ta mu ce. To saboda haka ne Ubangiji a nan ya ce walakinna yake cewa aktharuhum lilhaqqi karihuna, saboda a togace waɗanda su ba wai ƙin da suke ne hana su ibadi ba, wasu dalilai ne can wanda suke ganin za su hana su ibadi. Allah ce walau taba alhaqqu ahwa'ahum, da ce gaskiya za ta bi san zuciyarsu, san ransu. لفسدت السماوات والارض ومن فيهن دا سمي دا قسى دا ابن دا يكي چكين سو دكا سلالة چي دا اتي كسكيا ذات بس يسو ينزكا تنسو سو يسو ينزكا تنسو مرا سا كو كما دا بان دبا سو يسو ينزكا تنسو مرا سا كو كما سنن دا بان دبا كوا دا إرن سنزو چيسا سنزو چيسا باريني تي دي 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 لون سبا. To da a ce gaskiya za ta zo daidai da san ransu, to ka gaya mun yadda rayuwa za ta yi ko kuma za ta kyautatu da rayuwa ta lalace. Da san zuciyarsu za a bi, gaskiya za ta zo ne da san zuciyarsu, abinda ransu yake so. To da abinda za a yi kira zuwa gare shi shine shirka, a bauta ba wani ba Allah ba, a yadda da cewa Allah ba ɗaya ba ne, ko abin bauta ba ɗaya ba ne, ababen bauta ne da yawa. A bar kowa ya bauta wa abin da yake so ya bauta wa. To da kuwa haka gaskiyar ta zo, kuma a haka aka tafi, babu tauhidi a bayan ƙasa, to da sama da ƙasa za su lalace. Don sama da ƙasa ba za su rayu ba sai da tauhidi, sai da tauhidi a bayan ƙasa. Rana da ba zaman ƙasa gaba ɗaya babu tauhidi a cikinta, to kiyama kenan. Allah zai daɗe ƙasa da abin da yake cikinta duka, za ta lalace. Law kana fihi ma'arihatun illa Allah lafasadata, Allah ce da a cikin sabbai da ƙasa akwai wasu ababen bauta na gaskiya ba bayan Allah, a ce su ma ababen bauta ne kuma na gaskiya ne ba Allah ba, to sama da ƙasa za ta lalace. Saboda ba zai yiwu ba a samu masu iko biyu daidai wa daidai a guri ɗaya kuma a zauna lafiya, ba zai yiwu ba. Ce suna da iko iri ɗaya, a ce a Bauchi akwai gwamna biyu kuma kowanne yana da cikakken iko, ka gaya mai da Bauchi za ta zauna lafiya? Kowa da magoya bayansa da abubuwan da suke so. Wanda ya zo ya ce shi yana so a rushe nan zai titi, wanda ya ce shi ko ba yadda a rushe ba, kaga za a yi faɗa. Wanda ya zo ya ce shi ga bajet abin da yake so ya iba a lalitar gwamnati, wanda ya ce ba za a ibi wannan kuɗin ba, ya yi yawa. Saboda haka za a yi ta rigima ne, aka fara rigima kuma shi kenan sai fashe-fashe, sai ƙone-ƙone, sai kashe-kashe, shi kenan rayuwa ta lalace. To wannan ɗan adam ma kenan ɗan uwansa ɗan adam, wanda ɗaya zai iya burkushe ɗaya, za a iya faɗa ɗaya fi ƙarfin ɗaya ƙwace komai a hannunsa. To ba ballantana kuma alloli guda biyu masu iko iri ɗaya, wanda kowannensu zai iya cewa kun faiku. To gaya mai yadda rayuwar za ta yi, wanda ya ce shi daga yamma yake so rana ta fito, daga gabas yake so rana ta fito ta faɗa a yamma, wanda ya ce shi daga yamma yake so. To ka gaya mai yadda rana za ta fito, wanda ya ce shi yana son a yi ruwan sama bana, wanda ya ce shi ba so a yi, wanda ya ce yana so a sabar da fari, wanda ya ce ba ya so. Don haka samu daidaiton ƙudura, ƙudura ta zama daidai wa daidai ta yadda wanda yake da iko, wanda yake da iko, to ko bai lalacewa zai saboda haka kaga ashe dole a sako abun bauta guda daya to haka nan an dabce kansa da a ce zai bi san zuciyar su a ce abin da suke so wanda suke so shi za a ba wa addabci to na suna iya duba wani kasurgumin kafiri su ce shi suke so a san shi da addabi wani ya ce abuja ne ke so a zaɓe zama addabi wani ya ce abu lahab to ka ga abin yadda za a tabbatar da addini in ya zama abuja shi ne addabi ta yaya za a yaɗa gaskiya ba za ta yi ba shi ya sa lokacin da suke cewa lola nuzila hadal qur'anu ala rajul min alqaryatayn azim me ya hana ba a saukar da wannan alqur'anin akan wani babban mutum daga cikin garuruwan nan biyu ba wato makka ko daifa me ya hana ba a sa alwalid ibn al-mughira shine annabin ba me yasa ba a ce urwa ibn mas'ud al-thaqafi a daifa shine annabin ba alhalin yana kafiri yana mushriki yana kiran wani ba Allah ba ya yarda da dukkan abubuwa da ake na jahiliya kuma shine manzo التي أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات لينتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون التي أهم يقسمون رحمة ربك سوسكي ربا رحمة أبنك سمكني سوسكي ربا أنبتا سجي أبا وانا أهانا وانا أهانا وانا أبا وانا سوسكي hatta rayuwar su ta yau da gobe wani ya zama mai arziki wani ya zama ba shi da shi wani ya zama basaraki wani ya zama talaka mu ne muka yi wannan mu muka rarraba muka ba su muka sa wasu suka zama masu yi wa wasu hidima saboda haka Allah subhanahu wataala ba shi bai bar wannan a hannun mutane su yi yadda suke so ba su nada wanda suka ga dama su sauke wanda ba su so inda an yi haka to abubuwa za su lalace da ce abinda Allah yake bayarwa na arziki ya danka taskokin arziki gaba daya ya danka wa dan adam ya ce shine zai raba arzikin ya ba wanda yake so ya hada wanda yake so to da an ga wato bakan ruwa law antum tablikuna khazaina rahmati rabbi idhan la amsaktum khashyata al-infaq wa kana al-insanu qatura ce da a ce ku ne kuke rike da taskokin ubangiji la amsaktum da kun rike kun tsoke bakin aljihu kun yi tsime da tanadi wai gudun kada ku bayar ya kare ce foreign reserve din yana yin kasa ba yana yin kasa a rike a matsa bakin aljihu Allah ce wa kana al-insanu qatura dan adam mai ciwon wato rowa ne mai babbako ne marowaci ne wajen wa uhdirat al-anfus ash-shuh to saboda haka da a ce ubangiji subhanahu wataala ya sanya komai na gaskiya yana bin abinda mutane suke so ne to da rayuwa gaba ɗaya ta lalace dan adam a bisa ɗabi'ar da Allah ya yi shi da ita ɗabi'a ta jahilci da zalunci zai so ya zalunci saboda san zuciya ita san zuciya abin da ake cewa san zuciya abu ne wanda ka san ba daidai ba ne amma kuma shi kake so shi ne san zuciya abin da ka san ba daidai ba ne amma shi kake so shi mai san zuciya ba zai so a yi masa mu'amala da san zuciya ba mai san zuciya ya san ƙarya ba ta da kyau amma zai iya ba wani ƙarya saboda san zuciya amma fushi ba zai so a yi masa ba mai san zuciya ya san zalunci ba ya da kyau shi ba zai so a zalunce shi ba amma shi zai so ya zalunci wani mai san zuciya ya san cin amana ba ta da kyau shi ba zai so a ce ga wani ya ci amanarsa ba amma shi zai ci amanar wani to wannan ita ce san zuciya alhawa shine abin da ka san gaskiya ne kai ba za ka so ba amma kuma ka so kai mu wannan shi ake cewa san zuciya to waɗannan mutanen da a ce gaskiyar za ta zo yadda suke so a bar su su ci gaba da kafirci su gaba da shirka su gaba da sawa Allah kishiyoyi a bar su su ci gaba da zalunci a bar su su ci gaba da kashe rai ba bisa haƙƙi ba kawai idan kabila ta jima ta da kuɗi shikenan sai tara mayakanta aje a dirba wata kabila mai rauni a kwace kai a kwace dukiyarta shikenan an kwace ganima an kwace banza a bar su su ci gaba da wannan a bar su su ci gaba da kashe ƴaƴa mata wannan shine san zuciyar da Allah zai bar mutane su ci gaba da rayuwa akan haka ka ga yabin yadda duniya da sama da ƙasa za ta zauna lafiya ba ta zauna ba yana daga cikin abin da san zuciyar su yake so ce mala'iku ƴaƴan Allah ne mata waja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inatha ashahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun Allah ce suka sanya mala'ikun Allah waɗanda bayansa ne suka sanya suka mai da su mata afa asfaqukum rabbukum bil banin wattakhadha min al mala'ikati inatha idakum la taquluna qawlan 'azima to da a ce ayat da su suke so ne gaskiyar da annabi zai zo da ita yazo yana karanta musu cewa mala'iku mata ne kuma ƴaƴan Allah ne to kaga duk abin da aka ce dan Allah wanda aka ce shi dan Allah ne an ce shi Allah ne tunda duk abin da ya fito daga wani jinsi shi ba wani jinsi ne in ka haifi da kai mutum ne dan ka ba mutum ne in akuya ta haifi ta akuya ce dan ta ma akuya ne in jaki ya haifi jaka ta haifi jaki ita jaki jaka ce shi jaki ne ko saboda duk wani abu da ya hayu yafa daga wani jinsi shi ma ya zama wannan jinsin to kaga duk abin da aka ce dan Allah ne shi ma menene shi ma Allah ne to da zarar aka samu alloli da yawa kuma to wannan da muka ce za ta faru a baya ita ce za ta faru tsarin tafiyar da duniya bisa wani tsari mai kyau mai ban sha'awa duk zai rushe sannan a yadda su suke so a ce mala'iku ƴaƴan Allah ne kuma mala'iku din suna iya saɓan Allah Allah subhanahu wata'ala kuwa a yadda yayi su la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru ba sa sabawa Allah umarin da ya musu kuma ba sa wuce iya umarin da ya musu ba za su saba masa ba su ki in kuma sun tashi ba za su wuce umarin da ya musu shine wa yaf'aluna ma yu'maru to idan yadda su suke so ne mala'ikun nan su yi ta saba wa Allah su yi abin da ba a sa su ba to kaga mun yadda rayuwar za ta yi ta daidaita idan mala'iku da Allah ya wakilta musu ayyuka akwai mala'ikun da suke daukar rai akwai mala'ikun da aka wakilta musu ruwan sama da fitar da tsirrai da waye da waye da wadanda suke kula da halittu da masu rubutu a ce suna saba masa kaga mun yadda rayuwar za ta yi ba za ta yi ba saboda haka shi yasa Allah ce la fasadatis samawati wal ardu wa man fihinna wa man fihinna sura mala'iku da sauran halittu da suke kasa sannan gobar din da duk da cewa tana nuna mai hankali marar hankali ma zai shiga karkashin gobar min babin taglib saboda haka dabbobin mu da suke tare da mu waɗanda mu ne muke kula da su mu muke tafiyar da lamuran su muke kula da su muke tsayar da su inda duk ya kamata a tsayar da su idan ya zama da mu kanmu ba mu da alƙibla abin da muka ga dama muke yi to ka gaya mana yadda za mu tafiyar da dabbobin su ba za su lalace shi ya sa Allah ya ce wa man fihinna da dukkan waɗanda suke bayan ƙasa rayuwarsu ba za su tsaya ba domin sama da ƙasa ba za ta tsayu ba sai da gaskiya malaman tafsiri sun yi saɓani wajen tantance alhaqqu a cikin wannan aya bal ja'a bil haqqi walau ittaba alhaqqu ahwa'ahum alhaqqu dinnan bai ake nufi wasu daga cikin malamai suka ce alhaqqu ana nufin Allah subhanahu wata'ala shine alhaqqu zalika bi anna Allah huwa alhaqqu shi Allah shine alhaqqu walau ittaba alhaqqu ahwa'ahum da a ce Allah wanda shine alhaqqu zai bi soyayyan zukatansu lafasarati samawati wal ardu wa man fihinna ace abinda duk suke so shi Allah zai yi su kuma abinda suke so ba mai kyau bane kuma Allah zai yi wannan abu mara kyau to da sama da ƙasa ta lalace da abinda yake cikin su wasu kace alhaqqu anan ana nufin alhaqqu alladhi huwa diddul batil ana nufin gaskiya saboda can bayan Allah ce wa aktharuhum lilhaqq karihu yawancin su ba sa san gaskiya to alhaqqu anan ana nufin gaskiya da a ce gaskiya wanda ita ce alqur'anin da Allah subhanahu wataala ya ce afalam yadabbaru alqawla da a ce a gaskiya da alqur'ani yazo da ita za ta tafi a bisa san zuciyarsu la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin sai Allah ya ce bal ataynahum bi dhikrihim fa hum an dhikrihim mu'ridun a abin da yazo musu da abin da yake alfaharin su ne sai dai su masu bijirewa abin da yake alfaharin su Allah subhanahu wataala yana bayyana musu cewa alqur'ani da Allah ya saukar musu daukaka ce gare su rayuwar larabawa gabanin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ba a bakin komai take ba al'ummomi da yawa sun huce su a ci gaba ba za ka hada su da al'umma ta farisa ba ko al'umma ta rubawa ko al'umma ma ta irin indiyawa da sauransu sun huce su wajen samun wayewa da ci gaba da rayuwa ta birni su suna rayuwa ne ta badawa rayuwa ne ta sahara rayuwa ce da aka gina ta akan kai hare-hare ba su san wani abu ba wani tsari wanda suke tafiya a kansa ba su da wani shugabanci guda ɗaya ko da za ka ji ana cewa sarkin maka sarki a sarki da je ka nayi ka a ce Abu Sufyan shi ne sarkin maka zuwa a damsalar sa akwai sarki a maka shi ne Abu Sufyan a gidan Banu Umayya sarauta take amma fa wannan sarki da je ka nayi ka ba ba zai iya aje karaci ka tsallaka ba baku ga ba aka hada kudin fatauci shi yake aika ba shi yake tafiya da fatauci idan za a sarki kai za a rika aike ka ka je ka samu kudi ka zo ka rarraba saboda ka sarauta ce ta je ka dai ka kawai dai ana rai cewa sarki ne saboda ka ba su san wani tsari guda ba kabiliya kabilanci shine kawai suka rayuwa a kansa kowace kabila tana mamaki kabilar ta kowa yana rike kabilar sa ne saboda haka yana alfahari da kabilarsa idan aka taba kabilarsa kowane ne zai yaki akan kare kabilarsa ko tana da gaskiya ko ba ta da gaskiya la yasaluna akhahum hina yadubuhum ila alqitali ala ma qala burhana idan za a ce kabilarsa ta ce zo ka fita yaki kawai za ta zai fita ba magana ne tambayi saboda me zai fita yaki da gaskiya ko ba gaskiya ba ruwansa to irin wannan rayuwar suke yi a lokacin da Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da alqur'ani qur'anin nan zai saita musu rayuwar su ne gaba daya zai sa musu wani tsari ne wanda dan adam bai taba ganin irin sa ba tsarin rayuwa tsabantakewa sanin haƙoƙi tsarin shugabanci tsarin tattalin arziki tsarin tarbiya babu wani bangare na rayuwa da alqur'ani bai shigar da tsare-tsaren sa ba saboda haka Allah ya kawo musu wani abin da shi za su daukaka shine alqur'ani laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala taqilun Allah ce hakika mun saukar muku da littafin da daukakar ku take a cikin sa yanzu ba za ku hankalta ba Allah ce wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalun shi alqur'ani daukaka ce gare ka daukaka ce ga mutanenka kuma za a tambaye ku akan wannan saboda alqur'ani ya zo ya daukaka al'ummar larabawa kuma lokacin da suka rubuta alqur'ani sun samu daukaka lokacin da al'ummar musulmi suka rubuta alqur'ani sun samu daukaka a duk duniya labarin su ake sai da suka kai manyan kasashe dauloli na wancan lokacin da ake ganin babu kamar su a karfin tattalin arziki babu kamar su a karfin soja sai da al'ummar musulmi a wannan lokacin sai da suka kai wadannan dauloli kasa daular Farisa da Rubawa ba dan wani abu saboda darajar wannan littafin da Allah ya ba su littafi ne wanda yake dauke da daukakar su to amma saboda jahilci sai suka yi watsi da wannan fa hum an dhikrihim mu'ridun suna bijirewa abin da yake sharafin su ne daukakar su ne wasu daga cikin malamai sun fassara adh-dhikr anan da ma yutadhakkaru bih abinda da shi za a wa'azantu shi ne alqur'ani la nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun sauraka azzikr shi ne alqur'ani shi kuma alqur'ani da shi ake wa'azantuwa da shi za a wa'azantu sauraka anan an jingina dhikrihim an jingina masdar ne ila maf'ulihi wato mun saukar maka da alqur'ani wanda za ka yi musu wa'azi da shi fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id kai wa'azi da wanda alqur'ani ga wanda yake tsoron narkona ko kuma a abinda suke tambaya ne ina ma an saukar musu da littafi kamar yadda aka saukar wa da na farko da sun yi imani sun bi Allah subhanahu wata'ala sun yi aiki da wannan littafi law anna indana ذكر من الأولين لكنا عباد الله المخلصين سنتي ولو أن عندنا ذكر من الأولين إنما منادى مو ما للتافي إلنا متى نفركو إلنا للتافي إن أكباوا النبي موسى النبي إيسى إنما مو ما أنباب إلنسا لكنا عباد الله المخلصين دا منزمو باين الله وأن أكيد ألك كيسو توسيقى القرآن يازو مسو فكفروا به فسوف يعلم sai suka kafirce masa Allah ce da sannu za su sani saboda haka Allah ya saukar musu da abin da zai samu su daukaka zai samu su daraja amma su bijire masa ba san da al'uba za ta samu darajar ta za ta dawo daukaka ta za ta dawo sai ta koma ga koyarwar alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan muna so mu dawo da darajar mu da haibar mu da mutuncin mu a duniya shine mu zo mu rike alqur'ani da sunna mu yi aiki da koyarwar da Allah subhanahu wataala ya yi mana a cikin littafin sa da wacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana a sunnarsa idan ba za mu rike wannan ba to duk wani wulakanci duk wani gaskanci za mu gaji al'ummar musulmi na farko lokacin da suke rike da waɗannan abubuwa guda biyu sun samu ɗaukaka amma tun daga lokacin da suka yi watsi da waɗannan abubuwa guda biyu suke ta ganin ci baya a rayuwarsu suke ta ganin kaskanci har aka zo ga yadda yanzu ake rayuwa al'ummar kafirai duniyar kafirai ta yi wuce akan duniyar musulmi saboda sun saki abin da shi zai ba su kariya shine alqur'ani sun saki karantarwa amma ba sa san ana ambatan musu alqur'ani tun da musulmi zaka zo kana karanta musu alqur'ani fuskar sa tana yabutsewa yaji kamar kana watsa masa ruwan zafi baya san yaji karatun alqur'ani ballanta da yaji wa'azi a haka kuma yace ba zai rayuwa ta wulakanci ba dole ne zai rayuwa ta kaskanci daukakar al'ummar musulmi shine alqur'ani shine rayuwar su shine ruhin su shine abin da zai ba su ruhu kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina ba kunta tadri bal kitab wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim alqur'ani shine abin da zai kara wa mutane wato karsashi da ruhi su san cewa su bayan Allah ne da Ubangiji subhanahu wataala ya sabar da su a bayan ƙasa don su fitar da mutane daga cikin duhun jahilci daga cikin duhun kafirci zuwa ga hasken ibadi sayyidina Umar yana cewa lokacin da aka yi nasara aka karye daular farisawa yake gaya wa musulmi a lokacin yake cewa to Allah subhanahu wataala ya ba mu izza da ɗaukaka ta hanyar wannan addinin ta hanyar musulunci idan muka ce za mu nemi izza da ɗaukaka ta wata hanyar ba ta musulunci ba Allah zai kaskanta mu wannan abin shi ya tabbata yayin da aka tafi ana neman ɗaukaka a gurin wasu ba Allah ba sai Allah ya kaskanta wannan al'umma sauraka duk inda muke mu rika jin cewa wannan musulunci shine gatan mu ko mu yi tutiya da shi من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين كي توتي أنا كي مسلمين أدي إنك كي دكا وانما تأيي لك تاكا كدك لك أبوي أبوي كدك لك ككوشي وأدينك كتايا كريك أدينك أحسن كدا أدينك سيكا فمتنشي سي أبو درد تاكا سي أبو غنى هايبك أما دزارر كبير مسلمين كبير بايا كدك أبوي أبوي kai in ba za ka yi tafiya a cikin arna sai ka yi shiga irin ta arni saboda kakkaje a ce wancan musulmi ne dan arewa sai ka yi ta boye kanka saboda ka a gane kai musulmi ne in ka je guri koda da musulmi ba kai sallama ba ka a ci sallama a ce kai musulmi ne in ana zaure lokacin sallah ba za ka tashi ka je kai ba ka a ce kafir zafin musulunci sai ka zauna haka har lokacin sallah ya wuce saboda ka a tobe ka da zazzafin ra'ayi na addinin musulunci to wanda shi mai da bu baya shi yasa ake mana cin kashin da ake mana duk wani abin da zai taso na addinin al'ummar musulmi sai kaga an yi ta a kansa ana suka saboda musulmi zai bori abu duk wani abu da aka ce musulmi zai bori ko da ba zai cutar da abokin zaman ka ba a'a ya za a yi abu ya bai bori ka amfana ba shi duk lokacin da aka ce za a kafa bankin musulunci banki ba sai ka ga dama kai kudin ka sai ka ga dama kai mu'amala da shi amma ka duba yadda aka yi ta kai ruwa rana da wasu suna cewa su ba su yadda ba ina ruwan banki ko na ko conventional bank ma sai ka ga dama kai ta zuba kudin ka a buhu kana ajewa ba wanda aka ce sai ya kai kudin sa dole sai da aka yi ruwa rana aka zo aka ce za a yi shari'a musulunci na ce ta shafi musulmi kai da ba musulmi ba ruwanka da ita a ka'idar musulunci shari'a inda da ake musulmi da wanda ba musulmi dole ya bi shari'a musulunci to amma an rage an ce kai banda kai kaje kai taka kai ma kuna da shari'a ku ta gargajiya ku je ku yi amma duk da haka yana ta rigima ba za a yi ba ka duba nan yanzu kasashen yarba da ake magana shari'a fannin suna da ake cewa za a yi ka duba yadda suke ta ikururuwa za a maida islamization na Najeriya bai da Najeriya ta koma musulunci yanzu hutu aka ba wa yara a Ramadan din nan wasu jihohi suka yi ka duba har magana ake wa za a kai jihohin kara to wannan mulakanci ta yadda duk wani abu da ya shafi musulmi yanzu da za a rika nuna ku da dan yatsa ana takure ku baci me ya ja mana mu kanmu mun yi rauni a cikin addinin namu amma da muna rike da addinin duk matsayin da Allah ya baka ka nuna waɗanda suke tare da kai kai fa musulmi ne wa qala innani min almuslimin ka ce kai musulmi ne ba za a yi maka haka ba amma an rena ka duk wani abu kasar gaba ɗaya yanzu kasar mu gaba ɗaya ana tafiyar da ita ne bisa tsarin kirista ba bisa tsarin musulunci ba amma musulmi bai tsaya ya ta rigima akan wannan ba amma shi da an zo da wani abin da ya shafe shi shi to sai a ce ai ba yadda ba saboda shi zai bori ka duba jihohin nan fa da suka ba da hutun nan duk majoritin su duk musulmi ne wanda a tsarin mulkin duniya na demokradiya dama majority ai su ne ke abin akan haka aka gina duk wani wanda yake shugabanci a majority ce ta kai shi ba za ka je yanzu kasashen turai ba ka je ka ce sai sun yi abin da kake so kai a matsayinka na musulmi saboda ba kasa ku bace to a ce inda kuke da yawa ba ku isa ku yi abin da mafi yawa za su amfana ba saboda wasu yan tsirari babu shakka abin da ya ja mana wannan shine bijirewa abin da shine daukakan mu ko an zikirin mawlidun muna bijirewa abin da yake shine daukakan mu sai mun dawo ga addinin musulunci ne sannan daukakan mu za ta dawo Allah subhanahu wataala ya mana da kyau abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu nada abinda muka yi ba daidai ba Allah ya fi mana sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh